This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe akan internet wato a voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne tare da sahabu Aliyu Imam a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana, inda za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da koken da wasu gwamnoni ke yi na cewa gwamnatin tarayya ba ta ba su kuɗaɗen da ta yi alƙawari ba domin ceto jihohin daga ƙangin da suka shiga.
Duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kuɗin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa, to gaskiya wannan lokacin ya shige.
A jamhuriyar Nijar kuma rushewar wata katanga ta halaka wasu yara ƙanana bayan ruwan sama da aka tafka kamar da bakin ƙwarya. Kana muna tafi da labaran wasanni daga Kamaru. Sannan yau Juma'a rana ce da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da kuke son yin tsokaci a kai. Amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro a kasashen Austria da kuma Hungary sun ce an kawo mutane da dama dangane da gawarwakin bakin haure 71 da aka gano cikin wata mota trailer kan wata babbar hanya kusa da kan iyakar kasar da Hungary. Jami'an Austria suka ce sun kawo mutane uku, biyu daga kasar Bulgaria, na ukun yana dauke da takardar shaidar kasar Hungary. Amma daga bisani takwarorin su na Hungary sun ce suna tsare da mutane hudu, uku ɗan kasar Bulgaria da kuma ɗaya ɗan kasar Afghanistan.
To a halin da ake ciki kuma an fara taron kwana biyu a Niamey, jamhuriyar Nijar, kan dalilai da suke haddasa yaƙe-yaƙe inda ake hasarar rayuka da raba miliyoyin mutane da muhallansu. Wakilin sashin Hausa a yankin Sule Barma ya aiko mana da wannan rahoto.
Être seulement comme je dis du bétail électoral, il faut défier les politiciens, leur poser les bonnes questions.
Tsohuwar ministar kasar Mali kenan bugu da ƙari marubuciya Aminata Draman Traore yayin da take gabatar da lacca a gaban dimbin jami'an fafutukar da ke halartar wannan muhawara da ta mai da hankali akan irin matsalolin da suka jefa yankin Sahel cikin tashi-tashin hankula da kaurar jama'a zuwa Turai, matsalolin da ke dabaibaye ci gaban kasashe. Kungiyar Alternative Espacito yance ta shirya wannan taro, saboda haka na tuntubi jagoranta Malam Musa Cangari.
Mali da Niger da sauran kasashe na Afrika akwai abubuwa da dama, matsalolin mu guda ne, kina ya kamata a samu a haɗa kai kuma a gane wadanne abubuwa ne suka hana ruwa gudu, kuma kaka za a yi a daga wadannan abubuwa.
A ƙarshen muhawarar nan ci ta bakin wasu daga cikin mahalarta, kamar Malam Ali Dodo, jagoran wata kungiyar kwadago, wanda yace ya samu darasi.
Yan ka diba yau kaji namu na kamu ina suke babu, kwai namu ina shike babu, sai mu jira na Turai, sai mu jira na ina kamata yayi mu lissahi mu gane da wani abu, bayan mu babu wanda zai kula da kasashen mu.
Wakilin murya Amurka kenan Sule Barma daga jamhuriyar Niger.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya umarci sojojin kasar su tsaya da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki gobe a sabar idan Allah ya kai mu. Dokar shugaban kasa da ake kira decree da gwamnatin kasar ta fitar a daren jiya Alhamis ta umarci sojojin waɗanda suke rundunar da ake kira SPLA su tsaya a wurare da suke a halin yanzu, kuma su bude wuta kurum domin kare kansu idan aka kai musu hari. A ranar Laraba, Mr. Kiir ya sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ƴan tawayen kasar a birnin Juba mako ɗaya bayan da madugun ƴan tawaye Riek Machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a Addis Ababa.
Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce shirin da aka kulla dangane da nukiliyar Iran zai toshe duk wata kafar da Farisa za ta bi domin ta kera makamin nukiliya. Shugaban ya furta haka ne yayin da yake kokarin kwantarwa al'ummar Yahuda hankali kan duk wata damuwar da suke da ita dangane da shirin. Mr. Obama yana magana ne ta wata hanyar sadarwar zamani da wasu kungiyoyi masu kare muradun Yahuda suka shirya. A baya sun gudanar da irin wannan taro inda Prime Minister wato na Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma sakataren makamashi na Amurka Enes Mounis suka yi bayani na goyon baya ko kuma akasin haka. Shugaban na Amurka ya ci gaba da cewa muna shawarwari da gwamnatin Isra'ila cikin watannin da suka gabata domin inganta dangantakar mu ta fuskar tsaro da hanyoyin tara bayanan sirri da kuma daukar matakai domin magance yan barandar Iran a yankin. Gwamnatin Isra'ila dai tana matukar adawa da yarjejeniyar wacce za ta hana Iran kera makaman nukiliya, sannan a saka mata da hanyar janye takunkumin tattalin arziki da kasa ta kakkafa mata.
Dandalin sadarwa na zamani wato Facebook ya ce ya kai wani mizani a makon nan, inda karon farko mutane miliyan 1,000 ko biliyan 1 suka yi amfani da dandalin a rana guda. Ranar Litinin shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya bada wannan bayani a ci gaba da aka samu da ya wallafa a Facebook jiya Alhamis, inda ya ce ranar Litinin cikin mutane 7 daga cikin su a duniya ya yi amfani da dandalin Facebook domin zumunci da wani 1 daga cikin dangi ko kuma abokanai. Wannan shine karo na farko da muka cimma wannan marra, inji Mr. Zuckerberg. Ya kara da cewa wannan shine mataki na farko a kokarin samar da sukuni ga al'umar duniya na sada zumunci ta yanar internet.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, masana a fannin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da koken da wasu gwamnoni ke yi na cewa gwamnatin tarayya ba ta ba su kudaden da ta yi alkawari ba domin ceto jihohin daga kangin da suka shiga na rashin kudade, inda masanan suka bayyana cewa dole ne jihohin su samar wa kansu hanyoyin kudaden shiga ba tare da dogaro akan gwamnatin tarayya ba. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana kan wannan batu.
Zazzabin da tattalin arzikin Najeriya ya yi ta fama da shi ana dab da kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaba Jonathan ya jefa gwamnatocin jihohi halin kakanikayi, jangwangwamar kuma da sabbin gwamnoni suka gada a halin yanzu. Tun a lokacin sai da jihohi kimanin 18 ta kai ko albashi ma ba sa iya biya. Abin ya fi kamari a jihohin Filato, Benue da Osun. Shugaba Muhammadu Buhari, wanda bai boye bacin ransa ba, ya ce ba zai yadda a ce ma'aikaci a lokacin mulkinsa ba zai iya samun albashi ba. Dalilin kenan da ya sa shugaban ya kirkiro da tsarin ceto jihohi da ake kira bail out a yare irin na tattalin arziki. Yushehu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Wannan bail out tsari ne wanda shugaban kasa a cikin karimci aka shigo domin a taimaka mu mutanen da suka yi ma gwamnati ayyuka kuma suka cancanta da abiya wanda su ma suna da wasu hakoki a kansu.
Sanata Dr. Bukar Abba Ibrahim dan siyasa ne da ya shafe shekaru 10 yana aikin gwamnati a jihar Yobe, kuma na tambaye shi me yasa yake jin a ce albashi ba iya biya wasu jihohi.
Gwamnati sun gore da agreement a lata bank sun dauki loan wanda manzili ya nanka kudi automatically bankunan za su dauki kudin kamun a ba su balance. Irin wannan ya yi yawa ka gani ba za a yi a dayal
ba. Malamin tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na jami'ar Abuja yana da sako ga gwamnoni.
Duk wani gwamna da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kudin da yake samu daga gwamnatin tarayya don ya tafi da kuɗa harkokin jiharsa, to gaskiya wannan lokacin ya shige, domin ko da farashin mai ya tashi buƙatu na jama'a da yawan jama'a sun ƙaru. Saboda haka dole tunani na gwamnoni ya canja daga dogaro da abin da suke samu daga gwamnatin tarayya. Kowa ya duba jiharsa, harajijjika da gwamnatin jiha ya kamata ta karɓa ta karɓe shi, kowa ya sani.
A halin yanzu dai jihohi 27 ne ke cikin halin ni'asu da kuma shugaba Buhari yake shirin ceto su, to amma jihohin Kwara da Osun ne kadai suka cimma sharuɗan da aka zayyana don samun wannan ceto. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, madalla a gaida kai Hassan. Daga batun kudaden shiga ga jihohi sai na farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya, inda za ka ake sayar da gangar man a farashin ƙasa da dala 40 a kasuwannin na duniya. Ko menene ke sa farashin ke ci gaba da faɗuwa warwas? Daga Jos babban birnin jihar Filato, Zainab Babaji ta duba mana wannan lamari.
Masana na ci gaba da bayyana fargabar faduwar tattalin arziki a daidai lokacin da farashin mai ke ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. A cewar masanan, yayin da kasashe da ke sayan man kamar su China, India da Japan ke cin ribar faduwar kudin man, kasashe da ke dogaro da man kamar Nigeria, Venezuela da Russia suna fuskantar matsaloli saboda rashin kudin shiga. Mr. Filimon Ayuba masani ne akan tattalin arziki ya ce dalilan faduwar man a duniya suna da dama, ciki har da shiga harkar man da kasar Amurka ta fara.
Kasashe kamar Amurka wanda daman ba su haka domin ba ta da riba, tunda shike farashi ya haura ana riba sosai, to man sun da ba su haka sai suka shiga hakawa, sai suka dena suka rage sayen mai a kasashen duniya. Daman can su ne mafi sayen mai duk duniya duka, daga Amurka sai China. To da suka rage sayen mai a duniya sai farashi na ta fadiwa.
Amma kana ganin kaman ta yaya wannan wato batun wannan mai ya shafi rayuwar talakan da ke ƙasa?
Ya shafi rayuwar talaka domin in kudaden shigan gwamnati in bata samu cimma kamar inda aka kasafa a wannan shekara ba, don an kasafa trillion wajen 4.3 ne a wannan shekara.
Shugaban kungiyar direbobin da ke safaran man fetur reshen jihar Plateau, Comrade Lanladi Muhammad, ya ce tashi-tashin hankalin da ake fuskanta a Najeriya sun taimaka wajen karancin man.
So musamman in kika duba kamar namu a Najeriya, abun da yake kawo wannan faduwar mai musamman akwai yan bata gari masu fasa pipe, yanzu da kashe ma har bin wurare suke in ba samu ba su sa huta don jama'a su cutu. So kin ga tattalin arzikin kasar mu ai ya koma da baya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida kai a gaida ke Zainab. To sai kuma jamhuriyar Niger, inda jihar da magaran bayan ruwan sama da aka jima ana ta yi kamar da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin nan. An samu rahotanni da ke nuna cewa gidaje na tarabtawa, inda hakan ke kaiwa ga asarar rayuka. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da Tamar Abari ta aiko mana daga birnin da magaran.
Bayan wasu almajirai uku da tsoro ya fada, wasu na barci lokacin da aka yi ruwa kamar da bakin ƙwarya, da wani yaro da katanga ta ruguza mishi, sai kuma wasu yaran guda uku katanga ta afka musu, su ma suka rasu sanadiyar ruwan sama mai ƙarfi da aka yi. Ɗaya kuma ta samu rauni a unguwar Lungun Alƙabe a nan da magaram. Malam Sanusi Malam Mutari shine alƙali na wannan unguwa, ya bayyana mana yadda al'amarin ya faru.
Mun ta yi iji wani roƙon Allah da take zuwa kuma mana hanyar, sai aka kira na ce ma'aikata katanga ta faɗa mu wasu yara. To kuma da muka zo aka ce mu yaran ga sunan ɗiyan makwabta ne, wanda dama sunan ne kullum na zaman su. Kullum ma suke sai da dan kwalansa da sauransu a nan. Kuma dai ga abin da Allah ya
yi. Malam Sanusin ya yi kira ga jama'a da su kula da gyara gidajensu, musamman ta la'akari da yawancinsu gidaje ne da suka yi shekaru kuma na gargajiya.
To abin da zan ba da shawara ta farko dai su ga masu gidaje ne kamar tamma kira. Saboda ka unguwa ce tsohon unguwa ce. Kuma mai yari gidan da ke zamani gidaje ne na gado kura ake ciki a zamani. Ba ka so ake sa mutane suna gyara gidajen ba. Gidan da ka tsaga karama dole sai ka bi ta ka gyara ta.
Na tantubi Malam Laminu Isa Kabura, magajin gari na shiya ta uku, ko menene gudunmuwar su a bangaren su na hukumomi?
Na farko adiba in za a yi gini hakika wane ne makini, wane ne lebura, a bar yara suna kunci su kaɗai a cikin ɗaki, dole a samu wani babba saboda tsoro bai faɗuwa ba tare da abu da alama ba, ko kuriye ƙara ko ƙasa tarka da sauwa tana faɗawa a hankali. Mutane an riƙe wannan al'ada, wannan daga an ga bazara ta kaɗa mutane sun kawo laka sun gyara gidajensu a maido wannan abu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga nan da magaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan mu. Kuma da layin zuga kira mun samu daga Azare. Wane ne akan layin?
Idris Talent Rufani, bakin kasuwar Azare.
To Malam Idris, muna jinka.
Yawwa, zagona ina so talakawan Najeriya su ba mai girma Sira Muhammadu Buhari goyon baya ga latinan da yake na manya-manyan mutane da su tsaya shi aiki.
To Malam Idris, wasu suna tunanin kaman nadan da yake yi akwai alamun kaman ya fi ba da karfi ta wani bangaren kasan nan. Menene ra'ayinka game da haka?
Ranka yadda ai dama amfanin zulubi romo ai. So wuraren da suke korafin nan dama ba su zabe shi ba ai.
amma baka gani kamar doka ta nuna cewa an zabi mutum a matsayin shugaban kasa ya yawa kasa aiki ne baki ɗaya ba tare da nuna cewa wannan sun zabe shi wannan ba su zabe shi ba.
Eh, duk da haka ai adalci zai yi adalci, jinan Buhari kowa san shi adalci, kowa ya san shi ya masa wannan shaidar.
To madalla mun gode Malam Idris. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2665. Yanzu ga wani kira daga jihar Nasarawa. Wa alaikum salam, wane ne a kan layi?
Muhammadu Taso ne daga Maraban Gurku, Nasarawa State, Kano Local Government.
Yawa, to muna jin ka Malam Mahmudu.
Yawa, ni ra'ayina akan dai magana bangaren mutanen nan ne, dai mayagun mutanen da bangaren Boko Haram. Ni babbar ra'ayina akai a tsananta bincike akan duk wanda yake da hannu wajen kawo mana wannan fitina na Boko Haram din, to ya kamata kar a sassauta mishi. A ɗauki ƙwaƙwaran matakai a kan su, tun suna ganin in har an riga aka kama duk waɗanda suke da hannu ta fannin Boko Haram, to Boko Haram za ta mutu gaba ɗaya, amma mutum ba a kama su gaba ɗaya ba.
Tuma da lamun gode Malam Muhammad daga jihar Nasarawa. Bari mu je Gashuwa a jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rabkara Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya.
Wa alaikum salam Ali, muna jin ka.
Da gwamnan jihar Yobe da yi wa Allah da Annabi ya gyara hanya daga Guru zuwa Gashuwa da tsakanin Gashuwa da Bemari. Sabo akwai mutane kamar 500 wanda kullun suke bin wannan hanya kwata-kwata, babu hanya, mutane suna cikin halin miƙasu, kuma hanyar babbar hanya a ce gari kamar Gashu, akwai makaranta ta Federal University, akwai kasuwanci, wanda arewa maso gabashin Najeriya ana alfahari da Gashu, kuma babu wannan hanya. Ana tozarta mu, muka je ma ana cewa wannan gwamnan na jihar Yobe baya aiki, to ya kamata ya duba al'amarin mutanen wannan yanki ya gyara mana hanya, saboda mu samu sa'ida. Motoci suna faduwa, mutane suna ta muguwar asara, da ya tausaya ya duba wannan mutanen yankin, ya daina yin hanya a jejin da mutu.
To Malam Ali Rabkana, mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira, za mu saki koma jihar Nasarawa. Wane ne a kan layi?
Muhammad Abdullahi ne daga Oke jihar Nasarawa.
Muhammad Abdullahi, muna jin ka.
Yawa, ina ni roƙona ga gwamnanmu shi ne ya taimaka ya duba halin da muke ciki na rashin wuta. Yau kusan wata 7 kenan ba mu da wuta nan Oke.
To kamar hakan me yake haifarwa a nan yankunan ku rashin wutar? Akwai kamar abubuwa da suka shafi kamar harkokin kasuwanci, kamar ta yake shafar waɗannan al'amura?
Kasuwanci daidai da gurgurdu, alhamdulillah, mun gode Allah. Matsalar mu shi ne rashin wutan da bamu da shi kwata-kwata, idan mu gani a makwabtan mu kusurmu.
To madalla mun gode Malam Muhammad daga Nasarawa. Bari mu je Gusau. Wane ne a kan layi?
Ina magana da Muhammadu Sani daga Zamfara, Gusau.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
Ba Allah, ni ra'ayina ne game da hanyoyin gani namu nan tsakanin Gusau zuwa Magabi. Gada ta yanki har yanzu a ce gonan za a je zuwa ga wuri, ba a ce ya yanki motoci, ba su ce a ce har yanzu mutum gonan na da jiha, a ce har yanzu bai zo ya diba irin matsalolin da hanya take ciki ba. Da Allah, ina kira gare tausaya ma talaka irin wahalhalun da suke da wannan hanyar, a ce ma yanzu cin hanci aka ansa, sai ka ba da naira 20,000.
To Malam Muhammad daga Gusau, mun gode kwarai da gaske, da fatan gwamnan ya ji wannan kira da kai. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne a kan layi?
Ado mai unguwa ne daga garin Yan Koko, karamar hukuma kanke jihar Katsina.
To Malam Ado daga garin Yan Koko, muna jinka.
Ni ina yin kira ne ga Ahmad Babba Kaita. Da Allah ya duba mu hanya wacce ta tashi daga kawan dawa ta shiga taurari ta kai garin Yan Koko ta fadarin jingare, da Allah ya diba mu, da Allah ya gyara mu na wannan hanya. Akwai manoma da 'yan kasuwa bisa hanya, amma akwai ruruwa sun riga sun yawa bisa hanya. Gyara ga garin mu, ko da motsuwa ta kama, to ko dai mashin.
To ba da lamun gode Mala Ado, ga dukkan alamu yau korafe-korafen sun fita alaka ne akan abubuwan da suka shafi kan hanyoyi da ba su da kyau da fatan hukumomi za su ji da kunnan basira. Bari mu je jihar Kogi. Wane ne akan layi? Auto a jihar Bayelsa kenan nake nufi, fatan za a mun afuwa. Wane ne akan layi a jihar Bayelsa?
Assalamu alaikum, ni ne Neman Sani.
Wa alaikum assalam, Neman Sani, muna jinka.
Neman Sani.
To Mallam Suleiman, muna jinka.
Yanzu ina magana ne akan nadin da shugaba Buhari ya yi. Game da masu kore sun cewa wai suna ganin ana musu kamar wariya haka. To ni a gani ina ganin kamar ba wai wani wariya bane, saboda harkar siyasa abu ne wanda ake yi kamar.
Malam Suleiman, sai ka dan hanzarta saboda akwai mutane da dama akan layi.
Eh, saboda mutum kamar shugaba ya al'asari da ai.
To, ina kamar ma layin nashi ya tsinke. Bari mu je Kwanta Gora, jihar Niger. Wane ne akan layi?
Kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwanta Gora.
To, injiniya, muna jinka.
To, gaskiya muna wa Jenerali Muhammadu Buhari fatan alheri. Allah shi taya shi riko, Allah shi bashi dogon rai. Mu duk abin da ya daidai, duk wadanda da daidai take. Yaridan nan Muhammadu Buhari wanga mulki yana son ci gaban talakawa ne, babu korayi. Duk wanda kaje yana korayi yana dai son rai ne. Mu tsakani da Allah mu wana wa Jenerali Muhammadu Buhari fata alheri, mu yana aiki dan ci gaban talakawa, kuma mun ga canji dukkan Jenerali Muhammadu Buhari.
To madalla malam injiniya, mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kira naka maka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku, da fatan za ku neme mu a mako mai zuwa. To yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Mamadu Danda daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
A cinya ba zai samu buga kullo ba na gaba wa Manchester City, shi dan wasan na dan kasar Cote d'Ivoire ya ji rauni ne a cinya a cikin wannan makon. Saboda haka shi Wilfried Bony ba zai ji wasan rana na hudu ba a Premier League da Watford. Dan wasan Toulouse Tongo Doumbia da aka yanke hukuncin daurin watanni 8 a gidan yari tare da tilasta mishi saka warwaro da za a kula da shi, baya cikin jerin ƴan wasan da za su je Rennes a League na 1 gobe Asabar. Club din ta bayyana sunayen ƴan wasan nata ne a yau din nan. A tsarin keke na zagayen Espanya, dan kasar Netherlands Bert Jam Lindemann shine ya ci tsarin rukuni na daya na hawa a Alpujarra can Andalusia. Shi Lindemann sai da ya bar abokan tsarin nasa har suka gaji tikit kafin ya bar su baya. Gobe ne za a yi zaben mace wacce ta fi kyau a kasar Togo. Za a yi wannan zaben ne a birnin Lome. A yau dinan ne tsohon dan wasan ASEC Mimosas na kasar Cote d'Ivoire, wato Ajukwu Gason da aka fi sani da sunan Kamikaze, ya riga mu gidan gaskiya. Shi dan wasan da ya taka rawar gani a shekaru ta 1970 zuwa shekara 1980 ya rasu ne yana da shekaru 59 da haihuwa. An samu labarin rasuwar nasa ne daga wata sanarwa da ASEC Mimosas ta yi. Mamadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 18 ga watan Agusta, Ƙungiyar ISIL ta yi kisan gilla ma Khalid Al-Assad, mai shekaru 82 da haihuwa, shahararren mai ilimin kimiyyar kayan tarihi na ƙasar Syria, kuma wanda ya shekaru 40 yana shugabancin adana kayayyakin tarihin wani birni na tun zamanin jahiliya mai suna Palmyra. A cikin watan Mayu shekarar 2015, Ƙungiyar ISIL ta kwace ikon garin Tadmur, wanda ya kumshi kangon tsohon birnin Palmyra. Duk da hatsarin da ke tattare da ƙungiyar ISIL na kisan kai da ɓata sauran wuraren kayan tarihi da al'adun da suka aikata a baya-baya, Al-Assad ya tsaya a birnin domin kula da wurin ajiyar da kuma taimakawa wajen fitar da wasu kayayyakin tarihi daga gidan ajiyar kayan tarihin birnin kafin ƙungiyar ISIL ta kwace garin. Amurka ta yi Allah wadi akan kisan da aka yi wa mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa domin kula da ma'ajiyar kayan tarihin Syria, a cewar mai faɗa da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kebe. kamar jama'a da dama da Aisel ta hallaka. Rayuwar shi da gagarumin kokarin aikin sa ya nuna bambancin sa da masu kisan rashin imani a cewar sa. Wannan yunkurin shafa tarihin Syria ba zai ci nasara ba. Lalatawa da bata wurin tarihin Syria da Iraki waɗanda aka adana shekaru aru-aru bai tawayewa ƙasar damar sanin tsohon tarihin rayuwar da al'ummarta bane kawai, amma ya taimaka wajen samarwa da ƙungiyar kuɗin shiga a waɗannan ƙasashe. Mr. Kibi ya ce, kamar yadda Amurka ta maida martani akan mugunta da wahalar tashin hankalin da ƙungiyar ISIL ta yi akan jama'ar Syria da Iraki, Amurka na ci gaba da kira akan dukkan bangarori a dukkan ƙasashe da ma sauran al'ummar duniya da su hana ƙungiyar ISIL samun wannan kuɗin shigar ta wajen ƙin yadda da safara da kuma sayar da kayan gargajiyar da suka sata. Dole ne kuma a hukunta waɗanda suka ruguza kayan al'adu masu muhimmanci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, yanzu kuma ga wata sanarwa.
Domin babban matsalar da ke damun ƙasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci. Masana sukan ce matsaloli uku ne, ko wace ƙasa in ta yi kokari ta ciwo kanshi to kusan za ta ci gaba. To babban gaban su shine yaƙi jahilci, shine jahilci. Bayan jahilci talauci ya biyo, bayan talauci sai shugabanci. To duk ƙasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa, to jahilci kashe shi zai yawa. To masana cewa idan aka samu aka yaƙi jahilci, to za a ciwo kan matsalar talauci, za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci.
Farfesa Mamman Wasagu, shugaban kolejin ilmi ta tarayya da ke Katsina. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To, kan mu je ga shirin na sahabo idan Allah ya kai mu lokacin, gashi ya zo da labarai amma a takaice.
Jami'an tsaro a kasashen Austria da kuma Hungary sun ci an kawo mutane da dama dangane da gawarwakin bakin haure 71 da aka gano cikin wata mota trailer kan wata babbar hanyar kusa da kan iyakar kasar da kuma Hungary. Jami'an Austria suka ce sun kama mutane uku, biyu daga kasar Bulgaria, na ukun yana dauke da takardun shaidar kasar Hungary. Amma daga bisani takwarorinsu na Hungary sun ce suna tare da mutane hudu, uku ɗan kasar Bulgaria da kuma ɗan kasar Afghanistan ɗaya. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya umarci sojojin ƙasar su tsaya da duk wani matakin soji gabanin fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki gobe a sabar idan Allah kai mu. Dokar shugaban ƙasa da ake kira decree da aka fitar a daren jiya Alhamis ta umarci sojoji na rundunar SPLA su tsaya a wurare da suke kuma su bude wuta kurum domin kare kansu idan aka kai musu hari. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yarjejeniyar da aka kulla dangane da shirin nuclear Iran za ta toshe duk wata kafar da Farisa za ta bi domin ta kera makamin nuclear. Shugaban ya furta haka ne yayin da yake kokarin kwantarwa al'ummar Yahudawa hankali kan duk wata damuwa da suke da ita dangane da wannan shiri. Mr. Obama yana magana ne ta wata hanyar sadarwar zamani da wasu kungiyoyi masu kare muradun Yahudawa suka shirya a baya. Sun gudanar da irin wannan taro inda Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu da kuma Sakataren Harkokin Makamashi na Amurka Anes Muniz suka yi bayani na goyon baya ko akasin hakan yarjejeniyar.
Thomas Saro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah kanmu za mu zo mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Ali Imam da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni tare da injiniyan mu Mr. Suleiman Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.